daga muryar Amurka a Washington DC.
Masarara, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocinmu da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM din a Niger din sun hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. Haka kuma a can kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu gaba daya na yanar gizo ta voahouse.com. Masu gabatarwa sai kuma ni Usman Ahmed.
Masu saurare, yau Laraba 4 ga watan Yulin shekara ta 2018, a wannan rana da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu yi magana ne akan kudin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta raba wa talakawa a jahohin arewacin Najeriya.
Kudin da aka yi magana ko kuma a gwamnatin ta ce daga Turai kudin suka fito, wanda marigayi General Sani Abacha ya kwashi kamar yadda suka bayyana, kuma sun ce za su raba kudaden da ya kai kimanin dala miliyan 322 kwatankwacin kusan naira miliyan 115.
Akwai asibitocinmu waɗanda ana cikin wani hali mafi akasarin asibitocin nan talakawa ne, wanda zaki ga aksanadin 2,000 mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu. Akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da waɗannan kuɗaɗe.
To inda gwamnati ne zan iya bata wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar? To ta ajiye kowa a gefe, ta je ta nemo irin waɗannan matan wanda kawai harkan koko sai ne suke yi, ko harkan mangyada suke yi, ko harkan kuli-kuli suke yi.
Tuntuni suna faɗan an kwato kudade kafin kudin Abacha. Wa'incin kudaden ya akai da su. Ni a tunani na za su raba ma ɗan bangan siyasan su ne, ba ma wanda ya cancanta ababa.
To bayan jin tattaunawar Madina da jama'ar ta a zauren muhawarar yau da gobe, zamu ji ta bakin dan iya akan lamarin da amsoshin tambayar da makamaku a shafukan mu na abota.
Sannan kuma zamu tattauna kai tsaye ta waya da barista Ismail Ahmed, wanda shine babban mai bawa shugaba Muhammadu Buhari shawara akan shirin tallafawa ƴan ƙasa, wato social investment program a Turance. To yanzu bari mu fara da jin ta bakin dan iya da suka hadu da Isa Lawal na Ikara Aminin Nasa.
Tun daga cikin gida yau naga dan iya ya fito yana ta fada, can daga cikin gidan kuma sai naji mata na ta guda. Nace dan iya yau fa ka jefa ni cikin tintintinin da yasa kaina ya fara kuda, domin naga kai ka fito kana ta sauke sautin sababi cikin gida, kuma gashi nan ana ta gada. Shin ko me ya kawo wannan irin cikumur da? Dan iya yace magana ce kawai ta yadda rayuwa ta yi tsada. Manyan kasan mu na gefe suna ta faman neman makudan dukiyar da za su yi ta jida. Gashi kuma yanzu naji an ce dukiyar marigayi Abacha da aka karbo daga ketare ce za a raba wa al'umar wannan kasa gida-gida, maimakon samar da manyan ayyukan ci gaban da za a shimfida. Shine fa ka ji matan cikin gida suna ta murna, ni kuwa ina ta fadan gudun kada a tashi babu lada ba la'ada. Nace eh gaskiya ni ma dan iya kuma kamun fami, don a zahirin magana fa wasu manyan jami'an gwamnatin kasar nan sun kware wajen haka mana rami, koda ko suna sanar cewa za su jefa talakawan kasar nan cikin kukumi. Amma dai da a ce rabon kudin marigayi Sani Abacha da aka karbo za a yi shi ne don rage wa talakan kasar nan dogon tagumi ta hanyar kyautata mai rayuwa da samar mai da abin atahami, na sai a ce ce shikenan ayi ta tsarin rabon kudin gida-gida ba komi amma fa ni duk lokacin da naji a wannan kasa za a bada kudi a hannun al'umma musamman ma dai a irin wannan gurmi nakan yi zugum ina zaman zullumi don na san maganar damban dumbuzan dukiyar wannan kasa fa babu babba ba karami ko da yake dai wasu na ganin ai zamani ne na shugaban kasa Buhari duk wanda yayi yunkurin dibe kudin nan zai fada tarko dadi mudumi dan yace ai dama dai abin da yasa ka ji na fito ina ta fada akan wannan dukiya shine irin yadda wadanda ake baiwa irin wannan dama ke sace wa kasar nan kudi a baya tsoro na kuma shine idan dai masu raban wannan kudi gida-gida za su fito ne daga sassan Najeriya to babu ko shakka akwai yuwar ayi kamiya miya ko da yake dai Bahaushe yace ba duka bane idan an taru akan zama daya amma dai gaskiyar magana dole ne shugaba Buhari ya sanya wa waɗannan makudan kudi na mujiya ko kuma kada a tsaya wani jan kafa kawai imma dai a narka wannan kudi cikin harkar inganta kiwon lafiya ko kuma a shimfida hanyoyi da gine-ginen da ƴan ƙasa za su ci moriya kuma duk aikin da aka gama kawai a rubuta sunan wanda aka karbo wannan dukiya daga gurin shi albashiya zama wa ƴan baya kukan kurciya ta yadda maganar sace dukiyar ƙasar nan gaba za ta zama wani abu ne da kamar wuya
kukan kurciya kan jawabi ne
to madalla a gaishe da dan iya To yanzu bari mu koma ga amsoshin tambayar da muka muku cewa ya kuke kallon rabon kuɗin da aka ce za a yi wa ƴan arewacin Najeriya game da kuɗaɗen da ake zargi da gwamnatin Margayi Sani Abacha ta wawuro kuma ta boye.
Aka kuma dawo da su ba?
Aka kuma dawo da su. To bari mu ji amsoshin tambayar ku.
So, amsoshin tambayar da za ku ji ga sunan suna tafi. To ina ga kaman abun ya dan mana dan tuntube kadan. Amma dai kafin sannan.
Kaman nan bari mu je kai tsaye ta waya
mai. Eh, za ki dan karanto mana ne?
Tattauna da.
To, ina ga ma kaman abun yayi daidai na ga injiniya yana dago hannu. To, bismillah. Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace ni dai ana wa ra'ayin kamata yayi gwamnati ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta yi wa al'umma ayyukan more rayuwa amma in aka ce kuɗi za a raba kawai za a koma gidan jiya ne
to sai sakon Prince Husaini Mika dan masanin Rijau inda yake cewa wannan yayi daidai da fatan kuɗaɗen za su isa inda ya dace Allah ya sa hakan amin
Aminu Fatakai Ringim yace ni dai duk yadda suka yi daya ne saboda idan rabawa za a yi ma daga wani sai dan wani idan kuma aka kirabawa ma to su za su rike
to fa sai sakon Aisha Barista Chole Maska inda ita kuma take cewa salam filin yau da gobe ni dai a gane na wannan raba kudaden da shugaba Muhammadu Buhari yace zai yi wa talakawa hakika wannan kudin ba zai zo hannun talakawa ba kawai wasu za su kara ma kansu jari ku huta lafiya
to sai kuma Nasiru Aliyu Bukuyum yace salam yau da gobe Ni a gani na da gwamnati za ta yi amfani da wannan kudin wurin dawo da tallafin mai da yafi domin ni ban ga amfanin tsara tallafin mai ga talaka ba domin cire tallafin mai da wannan gwamnati ta yi shine Ummul Habaisin karayar tattalin arzikin talaka
Sai Hannatu Bade daga jihar Plateau Nigeria inda take cewa ayi aiki da kudin nan don taimakawa rayuwar jama'a a kuma sa tsoron Allah a cikin aikin
To sai kuma Musa Maina Kandilla Bukar Yace assalamu alaikum yau da gobe. Muna fata gwamnatin Najeriya za ta raba wa kowa ya samu raban sa. Da fatan Allah ya sa hakan alkhairi ne ga kasar.
Sai Shaibu Musa dan Dume daga jihar Katsina inda yake cewa assalamu yau da gobe. Ni ana wa ra'ayin ina ganin kamar gwamnati za ta yi amfani da wannan damar idan ta raba wa ƴan Najeriya kuɗin su kuma su sake zabarta dan ta ci gaba da mulki.
Abdullahi Laki Funtuwa yace yau da gobe wallahi wannan kudin ko bana aka yi bana so saboda yadda ake tozarta marigayi Sani Abacha a kansu saboda baya rayi wanda yanzu shekaru 19 aka yi ana mulkin demokradiya amma ba a yi mana abin da yayi mana ba duk da yayi satar
to sai Abubakar ya kanaji Bauchi inda yake cewa harkan Najeriya dai a kullun zaka ji ta tamkar wasan yara ai rabon kudi ga talakawa ba zai yiwu ba gara ayi mana hanyoyi da su
Sai Prince Hussein Mika dan masanin Rajawati fata na gari aka ce dai lamiri. To mu dai fatan mu kudin za su isa hannun wadanda ya dace kada rijiya ta bayar da ruwa guga ta hana. Allah ya sa mu dace amin.
To sai baban gida Ali Rijau inda yake cewa mu dai mun gaji da yawan daukar alƙawarin da ake dauka mana amma ba a cika su.
Arabiyu Muhammad Gidan Madi yace ni dai bana goyen bayar ba ƴan Najeriya kudin. Abin da yafi dacewa ayi ayyukan raya kasa da kudaden.
To sai Musa ba rigima inda yake cewa salam yau da gobe. To ai ba anan giza ke sakar shi ba domin indai kasa ta ce Najeriya wallahi rijiya na iya bada ruwa amma guga ta hana. Amma da abin zai kai ga inda ya kamata. To sai mu yi murna.
Kabiru baban Dugumel yace ya kamata ayi ayyukan raya kasa a karkara da birni maimakon raba wannan kudi ga wasu kalila.
Sai Hudu Babajo Mamri inda yake cewa ni dai a ra'ayina wannan kudin ya kamata inganta harkar ilimi ko lafiya domin a gani na ta wannan hanyar ce zai amfani kowa.
Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace eto ni dai ina lale marhabin da rabon kudin nan matakar dai ba kashin dankali za a yi ba wurin rabon kudin wato manya su tausha kanana.
To ba. To sai Abdulhamid Bashiru Soba inda yake cewa yau da gobe ni ina goyen bayan raba ma ƴan Najeriya waɗannan kudaden da gwamnati ta yi alƙawari.
Fatima Abdulsalam Dambam tace salam yau da gobe hakika ni dai ra'ayina akan wannan kudaden da aka dawo da su gida Najeriya wanda kuma gwamnati ta yi ikrarin raba talakan ƙasa ta Najeriya shine gwamnati ta tabbatar ta yi wannan rabiya bisa ga adalci domin kuwa a wannan ƙasa tamu idan har za a danka wasu a ce su raba wannan kudin to mutum biyu ma suna iya batar da wannan kudin a tashi lafiya wato za a yi kudi da kari
malama Fatima
eh za a yi amma da kari.
To sai sakon ƙarshe daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa inda yake cewa raba kudi ba shi bane mafita domin kuwa a garin raba kudin za a saki saka su a cikin aljihun manya ne ayi ayyukan da ya kamata da su kawai da zai amfani kowa da kowa.
To baya ga ra'ayoyin naku sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda a birnin Abuja daga can ɗakin watsa shirye-shiryenmu na can ta tattauna a zauren muhawarar yau da gobe ga yadda suka yi da malama.
Ina da baki hudu akwai Alhaji Abdullahi Garba da Alhaji Muhammad Jamu da Hajiya Rabi Abdullahi da kuma Musa Gambo Yakana wanda yayyo takakkiya daga Zaria. To bari mu fara da kai Malam Musa ko kuma Alhaji Musa Gambo Yakana. Ya kake kallon wannan batu ne kam?
To alhamdulillah lalle ni kan wannan rabon kuɗi da aka ce ra'ayin bata gamsar da ni ba domin ba shine damuwan talaka ba. An ce ka koya ma mutum kamun kifi ne ba ka bashi kifi ba. Akwai asibitocin mu waɗanda ana cikin wani hali wanda mafi akasari asibitocin nan talakawa ne wanda zaki ga aksanadin 2500 mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu sakamakon babu magani ko ko wani abu da aka ce hoto wannan 500 asibiti kan gagara mace in tana da juna biyu saboda halin kuncin rayuwa. To idan da gaske suke yi suna so su taimaki matasa akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da wayannan kudade waɗanda za a ɗibi matasan mu a sasa a wannan wuri kuma ita kanta gwamnati za ta samu riba fiye da abin da ake tunani.
To bari zo gare ka Alhaji Abdullahi, ya kake kallon wannan al'amari ne matsayin nan da gwamnati ta dauka yanzu?
Wannan harka ne da gwamnati ta kawo, ita gwamnati kullum ana so ne daman ta kawo saukin rayuwa wa al'umma, kuma yana daya daga cikin abin da ya sa ka wannan gwamnati. Kuma waɗannan abubuwa da ake so a yi na taimakon talaka, gaskiyar magana shine ba wai maganan kuɗi bane yanzu. Magana ne na ya za a yi a dora talaka kan layin da rayuwarsa za ta gyaru, saboda ya wahala a zabe, ya wahala wajen kawo masu zabe, kuma kusan bai ga komai a ƙasa ba. Wannan magana da ake ciki shine wato akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati ya kamata ta duba, ba wai ta dau kuɗi ta ba wa mutum ba. Kamar misali bangaren noma, in gwamnati suna ga wannan haka ta taimakon mutane 2500 yayi, to sai ta sa kowane local government a Najeriya ta bude dan gona ko wani abu da za a zo a training matasa, wanda za a ba su training a yi musu komai sai a ba su dan abun da za su je. Akwai training na fannin kiwo, akwai training na fannin wani shuka, akwai irin aikin lambu da sauransu. to wayannan abubuwa ne wanda za su iya inganta rayuwar wa talaka ko kuma matashi. Amma dan ka dau 2500 ka bashi wannan abu ne na siyasa wanda a da mun yi shi a gwamnatoci da suka yi ta mana kayyareki suka dinga mana zamba cikin aminci suka dinga abubuwa wanda bai kama da halin dan adam ba. To amma mu wannan gwamnati da muke gani ta riga ta fito ta nuna fuskanta cewa mai adalci ne, tana so ta kyautata duk da inda ne aka samu wannan kudin ma ba za ka ji ba, sai dai ka ji kawai an raba su a cikin daki an watse. To amma har yanzu an kai ga ana samun wannan abu kuma na fito da shi, to ya kamata a duba wani gurare ne za a iya taimakon mutane. Akwai kamfanoni da suke Najeriya, akwai abin da ake cewa public private partnership.
To bari zo ga Muhammad Jamu, kana ganin wannan al'amari siyasa ce Jamu?
To na farko dai ita duk harka wacce aka dauko wacce ake tunanin za a yi taimako na al'umma akan ta, dole irin wannan lokaci especially yanzu da Najeriya ta samu kanta a cikin an zabe ta ita ce kasa wacce tafi kowace kasa talauci yanzu a cikin duniya gaba daya. To abu ne wanda idan aka ce za a taimaka din to ba za ka ki ba. To amma duk da dai ba mu san bayanin wani irin mutane ake tunanin za a taimakawa ba, to amma zan so mu ajje siyasa a gefe. Akwai mata waɗanda kamar wasu sana'ar su yin kosai ne suke yi, wasu matan kuma zaka ga kawai harkar kuli-kuli ne dan man gida waɗanda suke a gida suke yi, ko wasu ƴan mayika na shafe-shafe. To inda gwamnati ne zan iya bata wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar, to ta ajje kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan, saboda sana'ar da suke yi dama an ka tsaya ka duba kaga jarin nata duk gaba ɗaya nawa ne, an sai wake, an sai mai, an sai dan kwaskan da ake yin kosai da sauransu. To wannan abu ne kawai za a yi sai mu ce ba siyasa bane ba, an yi domin a taimaka mutane ne. Saboda abin da nake ji musu tsoro shine kar yanzu a ce lokacin zabe ya zo a ce to shikenan a tafi a je a samu matasa watakila za ta sa su fito su yi zabe idan shekarar zabe ta zo. Wannan duk ba zai fitar da su ba, domin ba abu bane ba wanda zai canza rayuwar kowa. Wannan batu kawai da nake gaya miki akan cewa a nemo mata a taimakawa da waɗannan kuɗaɗen shine kadai wanda za mu yi dauka yanzu, kuma mu kalle shi ba ta fagen siyasa ba, amma a fage ne na wanda za a taimaka al'umma.
Hajji Arabi, me kika gani ne a wannan batun?
To barka, na san baba Buhari yana son taimako, yana kokari yi aiki, amma wannan taimakon ba zai yi ba. Saboda me? Saboda da mun san cewa akwai gonakin gwamnati wanda ake budewa, mutane suna zuwa su yi aiki, akwai wanda suka iya noma, akwai wanda suka iya girbi, akwai wanda su iya abubuwa dai daban-daban na goma. Daga ƙarshe akwai abu da kira silos ne, ko me ake kiran shi, inda ake zuba amfanin gona na gwamnati. To ni na ganin kamar maimakon abu da jarabawa mutane kuɗi, kuma ga wani kuɗin zai rage, a je kowane jiha a samu babban gona a sa duk mai so. Ana akwai abu da ake cewa 18% ko na albashin mutane, duk wanda yake so ya samu albashi ya koma gonan nan. Akwai wanda zai iya, ana kiran shi digging ko da Hausa mai. To aje a yi daga ƙarshe a samu wannan amfanin gonan, aje a nemi kasuwa a sai da wayannan riban gonan, a dawo a ci gaba da noma. Duk wanda ya san yana so ya zauna ya taimaki kanshi ya ci gaba da wannan harkar noman, wanda bai so ya taimaka kanshi to ya je ya yi ta roƙo. Kuma akwai abin da mu kira NDE na masu koyan aiki. Da ana koyan aiki ana ba mutane kekunan ɗinki, duk salon ne ko menene babin abubuwa duk ana badawa. Me ya same su yanzu? Ana ta kirkiro da abubuwa. A je a san inda za a yi, a samu committee kamar task force da za ta bi ta ga an bude wani abin da zai taimake jama'a, ba kowa sana'a, yafi raba ma mutane kuɗi.
Alhaji Musa,
to lalle kan wannan 2500 din da suka ce za su raba akwai siyasa a cikin ta. Tunda shekarun su uku tuntuni suna faɗin an kwato kuɗaɗe kafin kuɗin Abacha, waɗancan kuɗaɗen ya aka yi da su, sai yanzu aka ce da suka shekara uku suna gab da na huɗu suna neman su ƙara komawa mulki, sai suka ce za su raba ma matasa 2500. To 2500 ɗin nan ni a tunanina za su raba ma ƴan bangan siyasan su ne, ba ma wanda ya cancanta aba ba. Bani manta a tafsirin azumi na ji wani malami ya a cikin tafsirin sai yana cewa akwai wani gwamna wanda ya ce zai taimaki masulta da jari, sai aka kawo sunaye da da adadin kuɗin da za a ba su aka fada ma gwamnati nan satan an sa aka ce mafi akasari waɗanda aka rubuta sunayensu a cikin waɗanda za a taimaka ba musulta bane daga ƴaƴan commissiononi ne sai ƴaƴan jami'an gwamnatin jaha sai ta da sai ya ce da a tara mushi su da aka tara mushi su aka zo da su a mota sai aka je bakin ruwa yace to kowa ya shiga ruwa yasu sai aka ga ƴan kalilan ne musulta ni ban yadda ma gwamnatin Buhari akan adalin gwamnati bace sarrai ne za a yi su ba wanda za su ba mafi akasari duk da su masu wadata ne ƴaƴansu da yaransu da yaran aikin san gida su za su ba inda gaske ne ga inda talaka yake cikin wani hali asibitocin mu babu magani ana cikin wani hali akan kuɗi dan kalilan sai a mutu manyan asibitocin mu babu na'urai inda gaske ne ai abin da kowa zai amfana ba wai wata bangare ba
Abdullahi me kace
to ni a matsayina ina ga kaman mun sha bamban da shi maganan wanda ya magana kullum in zaka yi zato kai zato mai kyau kuma na alheri Buhari nan shi ba da shi aka kashe kowa a kasar nan ba ba da shi aka sace kuɗin kasar nan ba ba da shi aka yaudare mu a kasar nan ba dan kawai ya ce a gyara ko ya ce a dawo talaka da dukiyarsa shine zai zama mai laifi to anan kaga in ba kai kanka adalci ba kace kai cewa wannan gwamnati ba ta da adalci to kamar kai ne kace in ka mutu zaka shiga wuta dole kai wa kanka tunani na alheri
wannan
magana da nake yi magana an ce shi ya ce wai wai kasar nan tafi kowane kasa talauci shin me ya ja wannan talaucin shine akwai waɗanda suka damfare mu suka sace kuɗin nan muna karkashin gwamnati daya muna karkashin Najeriya daya muna karkashin constitution daya wani ya saci trillion wani ya saci budget din Najeriya na shekara 10 wani ya saci billion 100 kuma ka ni ba inda million 10 kuma ka ce wai mu zauna lafiya to duk duniya mu haukata guda biyu ne da wanda aka zalunta yace yana so a zauna lafiya da shi azzalimin da ya zaluncin kuma yana so a zauna lafiya duk duniya
ba mu ka ce kana da ja
to ni jan da nake da shi yana kokarin ya kawo gyara ne ya nuna cewa komai yana tafiya daidai tunda sama tana da kyau to amma ni abin da nake so in ce ai ba a da ma'aikata ba a da ma'aikata mun yadda kowa yana iya yabon Muhammadu Buhari ya ce mutumin kirki ne shi ba barawo bane ba shi da tarihin wannan to amma ka zo ka zage mutane ka zage kanka da mutanen da ba ma'aikata bane ba wanda babu kishin kasan a tare da su wanda babu tunanin yanda za a yi gyaran a tsakanin su akan harkar kasar wanda babu wani abin da suke da shi kawai suna zaune sun zama ƴan abi shata a shakida ne babu wani abin kawo gyara da suke a cikin wannan kasar ai babu yanda za a yi ka kawo mana wannan magana muna cikin wani irin hali mun shiga wacce irin tabarbarewa ba a taba samun lokaci ba waɗanda kashe-kashe suke ta faruwa a cikin kasar nan ana ta sace dan adam ana cikin wani irin yanayi mutane suna cikin talauci ana cikin wahala kawai shine jan da nake
akwai abinda akwai abinda ake cewa idan kana in kana so ka ji labarin wuta ka tambayi tsire
muna so mu ji menene hujjanka na Buhari bai kashe kowa ba su wancan san kashe wane
idan an ce aka ce kana so ka ji labarin wuta kar ka tambayi da huwa kar ka tambayi balangu ka tambayi tsire yace shi tsirara ma aka masa a gaban wuta Buhari ya zo ya samu kansa a matsayin Najeriya ta gurbata an lalata Najeriya Buhari a record ɗinsa ba inda aka taba kama shi da sata
kasashen da suka ci gaba idan suka ga mulki ya da malmale musu ba za su iya ba suka saukato ya sauka mana in ta da malmale miki
ya ba so ya gane cewa ni fa daga notice nazo notice din nan zaman da muka yi mun yi zaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi yasa na kawo maganar tsire in kana son jin labarin wuta ka tambayi tsire mu din nan da iyalan mu an fidda mu haide kai ban kwana da mutum ko a dawo daga hanga ko ka dawo da rai kuma a zamanin waccar gwamnati ne
mu nemi gyara bari mu tambayi Haji Arabi
to bari da in sa baki kin san komai da maza daban ne su yaki yanzu to mu dai muna so mu ce kasar nan namu ne kuma ba inda zamu tafi sai wannan kasan muna cikin shi naje wayansu wurare ban samu dadin da nake samu a wannan kasan Najeriya ba a duba abin da ke faruwa a duk duniya zo kici ai yawa wani wurin ma ana gudu ba wurin zuwa mace sai ta haihu ta bar jinjiri ta gudu ana ji ana gani da ciki haka ta haihuwa hanya ta tafi abinta to saboda haka ina fadin wayansu wuraren ma a nan Najeriya ko muke ko mun san wannan kasan mu ne da yanzu mu rinka fatan alheri Allah canza mana kasa ya zama mai kyau
a madadin Abdullahi Garba da Muhammad Jamo da Rabi Abdullahi da Musa Gamboya Kana ni Madina Dauda daga ɗakin watsa shirye-shiryen mu ta binnin tarayya Abuja nake cewa nagode kwarai Usman Kabara gare ka
a kashe su ta hanya mai kyau
a kashe su ta
hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci
to madalla kudi ka kashe su ta hanya mai kyau
To sai yanzu kuma kai tsaye ta waya muna tare da barista Ismail Ahmad babban mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara akan shirin tallafawa ƴan ƙasa wanda a turanci ake kira da Social Investment Program.
To assalamu alaikum Malam Ismail ko barista.
Assalamu alaikum Malam Ismail.
To barka da warhaka.
Barka da shigowa wannan fagen.
Yawa to ya ayyuka kuma ya ofishin tallafawa ƴan ƙasa
to alhamdulillah to yana cikin adadi to wannan shi ne tallafawa ƴan ƙasa
eh shi ne
da kwanakin baya da nake da Amurka ne
muka amma mun tattauna da kai ai sosai
shi ne shi ne da aka bijiro da shi da ba a taɓa yin irin sababbin na kace a Najeriya aka ware kuɗi irin wannan wannan biliyan 500 daga nufar tarayya ta ƙasa ta amince a shekara ta 2016 shekara ta 2017 wannan kasafin kuɗin da aka sanzantara wa hannun shekarar ta tabbas wanda yake ciyar da yaran makaranta kusan miliyan 8,700,000 wanda yake muna ciyarwa a makarantu kusan 50,000 na firamare a ƙasar gaba ɗaya sannan kuma muna ba wa mutane tallafi wanda suke buƙatar taimako da neman haɗin gwiwa da bankin duniya ake ba wa kuɗi ake ba wa mutane
ai saboda
2,500 kowane wata
yawa
kusan mutum 400
eh Malam Ismail saboda lokaci da yake bai wuce minti uku za mu baka ba yanzu saboda lokacin ya gangara muna magana ne akan kuɗin da aka ce za a karbo su ko wanda aka ce an karba na wanda aka samu daga abinda aka zargi cewa lokacin gwamnatin Abacha ne aka wawuri kuɗin aka yi waje da su amma yanzu suka dawo mu sama da miliyan 322 wanda aka ce za a raba ma ƴan Najeriya gida-gida musamman arewacin Najeriya shin me yasa ba ku yi tunanin yin kamar yanda tattaunawa mu ta bayyana me yasa ba ku yi tunanin yin wani abu da zai amfani talaka na gaba ɗaya ba sai kawai tunanin a rarraba su gida-gida anya ba wawura kuɗin za a sake ta wani ɓangaren ba faɗa mana ta ɓangaren ku muji
yawa to kaga wannan ya kamata mutane ya kamata masu sauraro su fahimce wannan abu wannan abu an daɗe ana gwagwarmaya a kan kasa da kasar Switzerland to ita babban kotun kasar Switzerland da ta ba da ƙarfin gwiwa a da wannan kuɗi ita ce ta zo da wani abin da ake kira wani fashi a cikin shari'ar da ta zartar da maido wannan kuɗin su muraran ba za ta fara yarda a dawo da kuɗi Najeriya ba kamar yadda aka yi a baya wannan shekara 2005 wanda aka dawo da kuɗi ba a san inda suka shiga ba sai suka ce to ba za su bayar da wannan kuɗi ƙasar Najeriya ba sai ta hanyar bankin duniya wato World Bank ta kuma World Bank sai ta ce za ta sa ido ta ga yadda za a tafiya a gudanar da wannan kuɗi aka dawo da shi duk kuma World Bank sun ba an samu da wannan kuɗi kuma waraji tana abubuwa da yawa da take a Najeriya ta ce babu abin da ta gamsu da shi na muraren wanda kusan ana yi a kan gaskiya kamar wannan magana ta ba wa mutane ta dabbar kuɗi na naira 2,500 kowane wata wanda ta isa aiki ta tabbatar cewa ba a sa siyasa a ciki ba ta tabbatar cewa ba a sa son rai a ciki ba sai sa ita kuma ta bada nata inda ya nata me zan ce ta bada nata
sharaɗin
yadda a kai kudin ko ina ba sai wannan to ga wai mu ne kan tambaye da yake kuma ta Najeriya ba ce ce ko ta ciki a ga inda za a kai kudin a abin da ya zo da wannan sharadi da
kuma
shi da nan daga banki da banku to shi da
to
akan cewa sai lalle ta banki duniya ta sa ido to ta ci to wannan ne ta yi
haka to yanzu bari ka san saboda yanzu lokacin ya riga ya kare amma tunda ka da so mana yanda aka yi sharadin ya fito mako mai zuwa zamu dasa da kai zamu baka kamar minti 15 ka tattauna da mu domin ka gaya mana yanda za a raba kuɗin sannan kuma shin Najeriya ba ƙasa ce mai cin gashin kanta ba dan me wata ƙasa za ta yanke mata abin da za ta yi
haka ne kam
abin da zamu tattauna a mako mai zuwa kenan tare da kai
to na gode ni ko wannan fara da yasa
ba mun gode barista
mun gode sosai
Na gode
yawa madalla To kin ji dai yanda muke magana da shi kenan to kuma mako mai zuwa zamu dasa daga inda aka tsaya. Zamu tattauna da shi mu ji ya za a bada kuɗin, ya za a ba a sace sun ba, ya za a yi ba su tafi manyan aljihu ba kamar yanda masu sabo.
Da kuma wani ayyuka ne suka shirshirya a yi da
kuɗin. Yawwa, sannan kuma idan za a ayyukan ƙasa, me za ake cewa ƙasa na da yanci? Dan me za a yanka mata abin da za ta yi? Duk sai ya faɗa mana ya akai. Eh, saboda haka akan wannan zamu tattauna masu sauraro kuma mako mai zuwan kuma zamu kila ba ku damar waya. Sai mu ji shin kun yarda da abin da za a faɗa ko kuma aka faɗa a baya? Wannan shine abin da zamu yi. To yanzu ka dole mu tattara Daula.
To a madadin ni Daula Salim.
Haka yake da ma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Skip News man Ahmad Kabara madadin sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Sai Allah ya kai mu gobe.
Ba sa karci sai in kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Bare mai sai yana saidawa. Yayi kumi ya sami abin. Ya sha wuya ya sami abin. To ya kashe su.